Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Mayakan ISIS sun kaddamar da hare-hare a birnin Kirkuk mai arzikin mai da ke arewacin Iraki jiya Juma'a, abinda zai sa karkatar da dakaru da kuma kayan aiki daga yunkurin kwace birnin Mosul, yayin da dakarun Iraki da na Kurdawa ke ci gaba da kutsa birnin kasar mafi girma na biyu. Wani harin kuna bakin wake da aka kai a wani wurin gine-gine da kamfanin kasar Iran ke yi a garin Dibis da ke arewacin Iraki jiya Juma'a ya kashe akalla mutane 14 da suka hada da Iraniyawa 4 da 'yan sandan Iraki 6. An kuma kashe mayakan ISIS 12 a irin wannan harin da aka kai a rundunar kan rundunar 'yan sanda a Kirkuk da rana. Sai dai kafofin watsa labaran kasar sun ce mayakan da ke dauke da makamai sun mamaye gidajen farin kaya, suna kuma ci gaba da musayar wuta da jami'an tsaro. Wani komandan Kurdawa ya shaida wa sashen na muryar Amurka cewa mayakan ISIS da ke kasan ne suka kai harin a birnin da nufin dauki hankalin mayakan gwamnati daga hare-haren da suke kaiwa yankin Mosul da ke karkashin kungiyar ISIS. Komandan ya ce kungiyar ta mamaye wani otel da ke tsakiyar birnin daga inda ta rika musayar wuta da jami'an tsaro Kurdawa na tsawon sa'o'i. Akalla mutane 25 ne suka ji raunuka a wannan harin. Jami'an tsaron Kurdawa sun ce bisa ga dukkan alamu an kai harin ne da nufin gurguntar da ayyukan masana'antun mai ta kasar Iraki. Sai dai ra'ayin jami'an sojan Amurka ya sha bamban. Bisa ga cewarsu, kungiyar ISIS ta kai hari Kirkuk ne da nufin kawar da hankalin da karu daga yankurin da suke yi na kwace Mosul. An kai hare-haren hanyar sadarwar intanet a duk faɗin Amurka da kuma waɗansu sassan ƙasashen Turai, abinda ya haifar da katsewar hanyoyin sadarwar intanet da shafunan intanet da dama jiya Juma'a. Shafunan da abin ya shafa sun hada da hanyoyin sada zumunci na Twitter, kamfanin aikawa da kuɗi PayPal, dandalin tura wake-wake da kaɗe-kaɗe Spotify da kuma dandalin tattaunawa Reddit. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta ce tana bincike wannan lamari. Kakakin fada White House Joyce Enes ya bayyana kutsen a matsayin mugunta, sai da ya ce ba shi da masaniya kan wanda ke da alhakin harin. Masu amfani da yanar gizo da harin ya shafa sun fuskanci matsalar buɗe waɗansu shafunan intanet. Irin wannan kutsen na faruwa ne inda maharan sukan yawaita shiga wani dandalin intanet fiye da kima har ya kai ga ya kasa aiki. Harin ya kuma shafi shafunan sadarwar intanet da suka hada da Netflix, wato Netflix, ST, SoundCloud da kuma jaridar New York Times. Hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince za ta gudanar da cikakken bincike na ƙashin kanta kan zargin da ake yi na keta dokar kare haƙƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a birnin Aleppo da ke ƙasar Siriya. Bayan wani zaman gaggawa na wuni guda da aka kira domin tattauna lamarin gabashin Aleppo, hukumar mai membobin 47 ta amince da ƙudurin da ya sami goyon bayan membobi 24. Bakwai suka nuna ƙin amincewa, yayin da 16 kuma ba su kada ƙuri'a ba. Ƙasashen da suka kyame cewa su ne Algeria, Bolivia, Burundi, China, Cuba, Russia da kuma Venezuela. Ƙudurin da ya kira da abincike dukkan waɗanda ake kyautata zaton suna da hannu a ta'asar da aka tafka a gabashin Aleppo, an kuma tuhume su. Kafin kada ƙuri'a dai, Russia abokiyar ƙawancen shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ta yi ƙoƙarin yi wa ƙudurin gyara ta wajen ɗauki hankali a kan gwamnatin Siriya da abokan ƙawancenta da mai da shi kan 'yan tawaye waɗanda ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda. A ɗaya daga cikin gyare-gyare biyar da Rasha ta nema a yi, ta bayyana matuƙar damuwa da yadda ake ci gaba da goyon bayan 'yan ta'adda, musamman ƙungiyar Nusra Front da kuma ISIS. Ta kuma yi kira daga dukkan ƙasashe da masu ruwa da tsaki su ɗauki matakan gaggawa na daina goyon bayansu. Sai dai kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi watsi da gyaran da Rasha ta yi, ya kada ƙuri'a yin Allah wadai da hare-haren da ake kai wa farin kaya da gine-ginensu, yayin da aka buƙaci Siriya da abokan ƙawancenta su kawo ƙarshen harhare da suke kaiwa ta jiragen sama a Aleppo ba tare da ɓata lokaci ba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Afirka ta Kudu ta ce za ta janye daga kotun hukumar manyan laifuka ta duniya ICC. Ana buƙatar ƙasashe da suka rattaba hannun goyon bayan kafa kotun su kuma wato su kama duk wanda kotun ICC take nema. An kafa kotun ne da nufin hukumta waɗanda ke aikata laifukan yaƙi ko kisan kare dangi ko kuma gallazawa bil'adama. Sai dai ƙasashen nahiyar Afirka suna cewa kotun tana mai da hankali ne kan shugabannin nahiyar kawai. Shawarar da Afirka ta Kudu ta yanke na janyewa ta biyo bayan ziyara mai sarƙaƙiya da shugaban ƙasar Sudan Omar al-Bashir ya kai Afirka ta Kudu bara domin halartar taron shugabannin ƙungiyar haɗin kan Afirka na kwana biyu. Ƙarƙashin dokar ta Roma, kamata ya Afirka ta Kudu ta kama Bashir kasancewa kotun ICC ta ba da takardar samaci a kansa bisa zargin aikata kisan ƙare dangi, zargin da Bashir ɗin ya musanta. Jami'an Afirka ta Kudu sun ce Bashir yana da kariyar diplomasiya a matsayin wakilin taron kolin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da ake gudanarwa a Johannesburg a wannan lokaci. Bashir da bai shige sa'o'i 24 a Johannesburg ɗin ba lokacin taron kolin kuma bai gabatar da jawabi ba. Ya kuma nemi nisanta kansa da kafofin watsa labarai. Kotun Afirka ta Kudu ta ba da umarnin kama shi 'yan sa'o'i bayan ya fice daga ƙasar. Shawarar da Afirka ta Kudu ta yanke na janyewa daga ICC ta zo kwana ɗaya bayan da Burundi ta sanar da cewa ita ma za ta bar ICC. Ranar Talata kuma shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya sa hannu akan wannan doka. Wani jirgin ƙasa da ke cike da fasinjoji wanda ya tashi daga Yaounde babban birnin ƙasar Kamaru akan hanyarsa zuwa Douala ya kauce hanya ya jikkice jiya Juma'a ya kuma kashe mutane 53 yayin da 100 kuma suka ji raunuka.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu rarrenmu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne. Kuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko da na biyu dukkansu za su yi magana ne akan yaƙi da cutar shan inna, wato polio, cutar da takan hallaka ƙananan yara ko kuma nakasa su. Rahotonmu na uku zai yi magana akan shawarwarin da masana harkar kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar ke bayarwa domin kaucewa mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan yadda wasu ƙungiyoyi guda biyu a jihar Bauchi ke ba da gudunmawa wajen inganta harkar kiwon lafiya. Rahotonmu na biyar, wanda kuma shi ne na ƙarshe, zai yi magana akan mahimmancin amfani da gidan sauro domin kare kai daga cizon sauro wanda shi ne ke haifar da zazzabin malaria. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Mama zaman nasu
Har yanzu hukumomi a jihar Neja na bada gagarumin gudunmawa wajen yaƙi da cutar shan inna wato polio, inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
A baya dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke kan gaba wajen haɗarin samun cutar ta shan inna. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishina a ma'aikatar lafiya na jihar Niger.
Abin da muka aza a ƙasa shine a nan jihar Niger. Muna da abin da ake cewa task force na kan wannan cutar shan inna, wanda shi mai girma deputy governor namu shi yake chairing wannan task force din. Kuma muna amfani a cikin task force din nan, ni ma commissioner na ciki, commissioner namu na local government muna ciki, da manya-manyan ma'aikatan gwamnati duka muna ciki, sarakunan mu masu ma suna ciki, da kuma manyan malaman mu, da kuma hada manya ma kristoci na bangaren kristoci duk suna cikin wannan task force din. Kuma muna hada kai mun zo na tare, muna zuwa muna tafiyar da ga kuma fadakar da kan jama'a akan cewa su dinga an san vaccine da ake bayarwa na wannan ciwon shan inna.
To ko baya ga wannan ma, Dr. Mustapha Jibril ya ce gwamnatin jihar Niger tana bayar da tallafin kudade akan yaki da cutar ta shan inna.
Gwamnatin namu na jihar Niger tana bayar da kudi sosai, kuma banda kudin da take badawa mu ma ma'aikatan gwamnati gaba daya, banda ni ma commissioner na kiwon lafiya har da gwamna namu da matansa tunda ita ma likita ce, duk kowa na fitowa saboda jama'a su san cewa wannan ba abin da zai cutar da su bane, abin da zai amfane su.
Su ma dai waɗanda cutar ta shan inna ta riga ta yi ma illa sun ce gudunmuwar da suka bayar wajen faɗakar da iyaye ya taimaka wajen samun nasarar. Malam Muhammad Awal shine shugaban kungiyar waɗanda cutar shan inna ta nakasa a jihar Niger.
Saboda wasu ɗan su iyayen wasu dalilin siyasa, wasu kuma rashin fahimtar yadda lamari yake, za mu gaya musu irin abin da mu muke fuskanta a rayuwa, kuma ba ma so a wayi gari ƴaƴan su ma suna fuskantar irin waɗannan abubuwan na rayuwa. Misali, idan aka ce yau mutum ko yaro ya samu matsala ta kamuwa da cutar polio har yana kasa, to ran da za a fara gane bakin ciki na farko shine idan ya je neman aure, walau a ce ai tana cin kudin sa ne a banza koda tana son sa na hakika, ko kuma in ta aure ta ce ai ta ci kudin sa ne kafin ma ta aure shi.
A yanzu dai masu ruwa da tsaki a yaki da cutar polio a jihar Niger sun ce suna cike da farin ciki akan nasarar da aka samu wajen kawar da cutar ta shan inna, duk kuwa da sake samun bullar ta a jihar Borno. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Kano Daba ma kungiyar masu dauke da cutar shan inna na ci gaba da bayar da gudunmuwa wajen ganin an sami nasarar yakin da ake yi da cutar na polio. Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto.
Kungiyar masu dauke da larurar cutar shan inna ta ƙasa ta ce har yanzu ƴaƴan kungiyar ana damawa da su wajen bada gudunmuwa a lokutan da ake gudanar da rigakafin cutar, a ƙoƙarin da hukumomi ke yi na ganin an kawar da cutar kacokan daga doron ƙasa, duk da dogon lokacin da aka ɗauka ba a samu wanda ya kamu da cutar ba. Shugaban ƙungiyar na ƙasa Alhaji Aminu Ahmad Tudun Wada ne ya bayyana haka yayin da nake tattaunawa da shi akan samun ɓullar cutar da aka yi a jihar Borno.
Hatta a lokacin da aka zo aka ce aikin polio ya kare a Najeriya, to akwai mutane a cikinsu masu dogon tunani suka ce yau an shekara biyu da wani abu ba a samu wannan cuta a jihar nan ba, saboda haka za su rage mutane. Sai mutanen da suke ciki suke aiki suka ce kun ga in muka rage mutanen nan, idan fa wani abu ya faru ta wace hanya za mu fara biyo mu dawo da su. To sai aka waye gari Allah da ikonsa sai wannan larura ta fito kwaya biyu daga bodan nan ta abin nan. To kaga da an yi wannan abin da ba a ji da daɗi ba. A sakamakon haka a Kano kadai ina da mutum 422 waɗanda ma'aikatana ne waɗanda duk wata ana biyan su naira 10,000 akan wannan aiki da suke taruwa suna yi, suna bin masu dugu duk gidan da aka yi tirjiya ko gidan da ba a yadda ba ko wasu abubuwa, suna kwatanta musu cewa eh kun ganni ni ne. Kuma dama ba ma ɗauka kowa sai ɗan unguwa sai sananne wanda kowa ya san shi a area. To saboda haka ni dai har yanzu mutane na mutum 422 suna aiki a jihar Kano, banda na Kaduna, banda na Sokoto, banda na Zamfara, banda na Borno, banda na Yobe, banda na Jigawa, arewacin kasar nan dai gaba daya. Har yanzu kuma ana damawa da su a cikin wannan aiki.
Me zaka iya alakantawa da dawowar wannan cuta?
Zan iya alakanta ta da ita, dama mu da aka ce wannan abu ta dawo ba mu mamakin ta ba. Dalilin mu saboda inda ba a yin rigakafin nan ta fito, saboda wannan guri yau shekara 6 ana cikin matsala a gun. Ka tsaya ma kai ka je asibiti ma ka karɓi magani, baka da ikon yi saboda rigingimin da ake. To da yake a can ta fito, to shi yasa muke ganin cewa Allah ya mun maka godiya da Allah ya sa ba a inda ake aikin ta fito ba. Da inda ake aikin ta fito, kaga duk aikin da ake yi an warware ya zama na ba'a, ba biyan bukata. Amma sai Allah ya sa inda aka samu ta fito, to inda yau shekara 6 ne ba a zaman lafiya a gurin. To anan ne muke cewa duk da ta fito a gurin, gaskiya mu an sake dawo mana da aiki baya. Dalili da ana cewa a wannan shekara za a kare, to yau an sake daukan ta har zuwa 2019. Kaga an sake ba mu wani aikin kenan na shekara 2 zuwa 3 nan gaba wanda za mu ci gaba da yi.
Kana ga a wannan matakai da ake dauka za a kauda cutar nan a Najeriya, Malam Aminu?
Ai ina ganin za a kauda ita. Dalili na anan, mutum ko a unguwarsu ko a garinsu ko a yaushe ne ya auna ya ga yaushe rabban da aka ce yau ga gurgu wanda larura polio ta kama. Kaga anan ma kada ya isa shaida, dan yau da za a waye gari a samu gurgun da ya zama gurgu a sanadiyar wannan polion. Ba kowa ma sai ya fito ya faɗa ya ce to gashi wanda ake wa mata kama shi. To Allah da ikonsa, duk inda ake yin wannan abu, Allah da karewarsa ya kare 'ya'yan jama'a ba su samu ba anan a inda ake yi, sai inda ake cikin rashin zaman lafiya ana aka same ta.
Kuma kai kana alakanta wannan nasara da wannan rigakafi da ake gudanarwa?
Wallahi ni dai ina alakanta nasara da ita. Saboda me? Saboda naga abubuwa guda hudu wanda aka yi a Najeriya tun 1960 ake gaya mana cewa duk abubuwan nan da ake ana samun galaba akai. Kaga a haka aka fito aka yi rigakafin kuturta, yau an rasa ta. A haka aka fito aka yi rigakafin kurkunu, an rasa shi. A haka aka yi rigakafin kazuwa, an rasa su. Saboda aka yi rigakafin polio ma wata rana sai an waye gari ana cewa haka aka yi labarin ta, haka kuma babu ita.
Shugaban kungiyar masu dauke da larurar cutar shan inna ta kasa Alhaji Aminu Ahmad Tudun Wada kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga Kano Dabo. Hukumomi da kungiyoyi na kasa da kasa da haɗin gwiwa da likitoci a jamhuriyar Nijar sun miƙe tsaye wajen yaƙi da mutuwar mata masu juna biyu da ƙananan yara. Shu'aibu Mani na ɗauke da cikakken rahoto.
A wani mataki na tabbatar da kawo sauƙin mutuwar mata da jarirai lokacin haihuwa, ya sa haɗin gambizar gwamnatin jamhuriyar Nijar da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da masu hannun likitoci ɗaukar matakai. Tuwa ina lafiyar uwa da ɗanta ta kwana? Malam Ahmed Tahiru, ɗan sashen kare lafiyar uwar ɗanta a hukumar kare lafiya ta jiha DRSP.
Tunda an san da ɗa da uwa mutane ne wanda ya kamata musamman a kula da su. Wani bai sai waje an ce uwa ko ɗa su rasa ransu lokacin haihuwa, me ke jawo haka? Abin da ke sa wannan mutuwa na ɗa ko uwa, ita Saji Fam wanda take mace take fara zuwa wurinta ba ta san alamomin da ita uwar ta shiga wani mugun hali. Na biyu kuma akwai wata rana ita Saji Fam in ta sani da gaugawa a kai ta, amma ambulance in bai kusa koko ambulance in yana pan, shi ma yana iya haddasa. Koko akwai magunguna da ya kamata a sa ma mace kafin ma a kai ta can center mai ranfa. Ka in wanke kanmu, akwai lahin mu ma ma'aikata wata rana a kusakaci. Tunda mace bai kamata a aika ta center mai ranfa ba a sa mata wurin daukan jini ko biyu ne, ko serum kadai ne ka rataye ma mace ka dauko voie venesse biyu. Alhamdulillah wannan yana iya cetonta. Sale ko ranger kin karataya lai wani babban ai taimako ne kin kai ke mutum.
Akan samu mata suka mutu lokacin haihuwa ko ƙanana da dama?
Akwai ana samu andomilkens shekara da ya huke.
Kamar nawa ne?
Kamar ana yi samu 115 haka. Duka district nan suke kawowa da gaugawa a center mai ranfa.
Akwai wasu kungiyoyi masu wanda shine da ke tallafawa domin kare lafiyar uwar ɗanta?
Akwai UNICEF, akwai UNFPA, akwai kungiyoyi da dama.
Duk da halayen rayuwa zuwa sakaci ke yawa afkuwa daga mutane walau daga doguwar nakuda ko kuma daga ma'aikatan jiya na abin da ke jawo matsaloli da dama da ke sa a rasa uwa da danta. To ina abin yi daga ciki? Malam Ahmed Tahiru ya tabbatar da matakan da likitoci suka dauka.
Kenan kai kira a doctor ga wata mace gare ni nan ga halin da take ni a ikaza ikaza sai ayi alhamdulillah kuma koi numero din da zaka kira ka hinka aika maccan. Kenan an dauki matakai likita wanda yake kawo mace evacuation bayan zamna kusa chauffeur bayan ne zai zamna kusa da dan mala kuma an dauki matakai kuma a sa buwata na akushima. Kenan in babu kayan aiki cikin ambulance dan yana ya ko ushini yana ya kubce ma maccan
ko bayan ku likitoci ina kiran ku ga mutane
dun mace ta san alamomin nakuda kenan in ta ji nakuda kar ta zamna take a sai yani na yazo a likita injini ya kubce ma mace matron batta iya kar su bar mata su aihu a gida sai mace ta aihu uwan ya lake a lokacin nan ake kwaso a zo likita ake likita shi ya san komai akwai wasu abubuwa in sun riga sun afku akwai abubuwan da ya kamata a yi mace ta zub da jini dogon nakuda to ba a yi rike jinin sai mace kahin ma kai ta likita ta rasu ko rishin jinin nan ma da ta yi illa yana iya afkowa sai ta rasu akwai masaloli da za su iya afku a bisa kan wannan yaron.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
A jihar Bauchi ma wasu kungiyoyi na kasa da kasa ne suka amsa gayyatar gwamnati domin tallafawa wajen rage mace-macen mata masu juna biyu da kananan yara. Amina Abdullahi Girbu na dauke da cikakken rahoto.
Wasu kungiyoyi biyu daga Canada sun amsa tayi mai girma gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar don taimakawa harkar lafiya musamman fannin mace-macen mata masu juna da kananan yara. Kungiyan masu suna Plan a karkashin shirin suna Born tare kuma da Ospan karkashin shirin suna Line za su gudanar da aikin kiwon lafiya a kananan hukumomi guda goma wanda ya wakilci gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Abdu Katagun shugaban gidan gwamnatin jihar Bauchi.
Gwamnan mu shine ma ya ba su hanya ya encourage din su zo nan state din bara da ya zo na da su a Abuja shi ya gayyato su gabaki daya duk development partners suke zo Bauchi su taimaka mana tunda ya ga suke a wasu wurare kuma ya gaya musu cewa duk abin da suke bukata na taimako daga gwamnatin Bauchi mu zama muna shirye-shirye da taimaka musu kuma muna kan taimaka musu kuma duk abin da suke bukata a wurin mu zamu musu wannan project din ya zama ya samu tasiri ko mutane su amfana sabu irin wannan abubuwan ne ya kamata a rinka yawa jama'a ko talakawa talakane directly zai amfana mutane ne za su karu masu samu biyan bukata in Allah ya da kuma sha'anin aihuwa da mutuwar mata da yara zai rubu.
Shugaban gidan gwamnatin jihar Bauchi kenan Alhaji Abdu Katagun. Mun zanta da wakiliyar ta Canada Mrs. Linda Eric.
Funding of the Canadian government to those two initiatives together is about 6 billion naira between the two initiatives.
Mrs. Linda Eric kenan wakiliyar kasar Canada a yayin kaddamar da shirin Plan and Deban da kuma Osfan Lane domin duba lafiya da harkar noma a jihar Bauchi. Ta bayyana cewa za a kashe naira miliyan 6,000 domin gudanar da shirin cikin shekara 4 da rabi. Sai ta buƙaci jama'an jihar Bauchi da su rungumi shirin domin bunƙasa kiwon lafiya. Kananan hukumomin da za su ci gajiyan shirin su ne Katagun, Gamawa, Jama'are, Misau, Darazau, Ningi, Kirfi, Toro, Das da kuma Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
In yin amfani da gidan sauro da jama'a ke yi na daya daga cikin dalilan da zazzabin malaria wanda cizon sauron ke kawo shi ke ci gaba da yaduwa a cikin al'umma. Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa na dauke da rahoto.
Har yanzu dai ana fuskantar matsalar yadda jama'a ke kin amfani da gidan sauro duk kuwa da wayar da kan da jami'an lafiya ke yi na alfanun kwanciya a gidan sauron. Dubi da ganin yadda a kullum zazzabin malaria ke kara haɓaka tsakanin al'umma. Sai dai Dr. Samba Birnin Kudu wanda shine babban director a hukumar kula da lafiya matakin farko na jihar Jigawa yayi karin haske game da alfanun gidan sauron.
Shi zazzabin cizon sauro idan da zamu kiyaye to tasa mai sauki ce. Akwai kasashen da sun kakkabe shi kwata-kwata. Na farko dai yanayi na tsafta kamar kiyayewa, tsabtace gida da tsabtace muhalli, bayan gida da kwararo da unguwa gaba ɗaya da kuma gari gaba ɗaya. Bai kamata a ce a gidan mutum akwai bola ba, tsofaffin kwanuka, tsohuwar taya da ruwa a ciki wanda sauro zai zauna ya hayayyafa. Idan ka fita a gari a unguwanninmu da ƙauyuka, suka gaba ɗaya garin ciyawa da su tafasa, su menene sun ɗauke titunan garin. Sannan idan ka duba kwata za ka ga ta toshe, ana zuba shara inda ruwa zai samu ya tsaya. To shi sauro baya son ruwan da yake tafiya, yana son ruwan da zai tsaya ne, zai zo ya zuba kwansa har ya haife wannan ruwan bai tafi ba, shikenan sauraye sai su shigo gidajen mutane. To idan kuma an shigo gidan mutum, watakila an raba an baka gidan sauro ko sange da ake fada, kai kuma ka ce ba za ka shiga ciki ba, watakila zafi ko kuma dai lalaci irin na dan adam, ko yara sun yi bacci ba za a iya ɗebe su a mai da su ciki ba. Babbar illar wannan zazzabin cizon sauro yana ga yara da kuma mata masu juna biyu, wato waɗanda dai suka fi rauni a cikin al'umma kenan,
waɗanda su yafi halakawa,
karancin jini suma zai iya sa ɓari na ciki da sauransu. Matsalolin suna da yawa. Zaka ga yaro tun yana ɗan jin zazzabi, an ɗan ji jikinsa da zafi, to ba a yin sauri a kai shi asibiti, sai a ɗan bashi ko wani jiko irin wannan da kika faɗa ɗin, ko a ɗan bashi ƙwayar zazzabi wadda ba a ma san mecece ba za a bashi, to har wannan ƙwayar cuta ta hayayyafa a jikinsa ta lalata masa jini, watakila ta shiga kwakwalwa ta kawo irin suma ɗin nan. In an kawo suman kuma wani maimakon ma ya tafi asibiti, har yanzu sai ya ɗauka ya tafi gun ko boka ko wani mai magani na daban, ya ce ko maye ne ko an masa jifa ko wani abu. To duk wannan fa bai kamata a ce al'ummar musulmi, musamman irin ta Jigawa ko arewacin Najeriya, an same ta da sakaci na ilimi ko kuma sakaci na harkar kula da lafiya ba. Saboda haka kiran shi ne tsaftar muhalli, kwana a cikin gidan sauro, sannan kuma zuwa asibiti nan take da zarar an samu zazzabi.
To idan dai kunne ya ji, sai anan mu ce gangar jiki ta tsira. Halimata Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi daga Dutse a jihar Jigawa, Najeriya, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Mayakan ISIS sun kaddamar da hare-hare a birnin Kirkuk mai arzikin mai da ke arewacin Iraki jiya Juma'a, abinda zai sa a karkatar da dakaru da kuma kayan aiki daga yunkurin kwace birnin Mosul, yayin da dakarun Iraki da na Kurdawa ke ci gaba da kutsa birnin ƙasa mafi girma na biyu. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a wani gari da ke gine inda wato kamfanin Iran ke gine-gine, mutane 14 da suka hada da Iraniyawa 4 da 'yan sandan Iraki 6 suka mutu. An kuma kashe mayakan ISIS 12 a irin wannan harin da aka kai a rundunar 'yan sanda da ke Kirkuk da rana. Sai dai kafofin watsa labaran kasar sun ce mayakan da ke dauke da makamai sun mamaye gidajen farin kaya, suna kuma ci gaba da musayar wuta da jami'an tsaro. An kai hare-hare a hanyar sadarwar intanet a duk faɗin Amurka da kuma waɗansu sassan ƙasashen Turai, abinda ya haifar da katsewar hanyoyin sadarwar intanet a shafunan intanet da dama jiya Juma'a. Shafunan da abin ya shafa sun haɗa da hanyoyin sada zumunta na Twitter, kamfanin aikawa da kuɗi PayPal, dandalin tura waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe Spotify, da kuma dandalin tattaunawa na Reddit.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.